Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol. Sai tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Hau kuma kuka iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfila Hashim Gumel tare da Alheri Grace Abdul, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ce ta yi tsammanin shugaba Muhammadu Buhari zai ajiye aiki bayan hayaniyar da ta faru a majalisa lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin bana. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Salamu na Barma zai kawo mana, daga nan kuma sai shirin jaridan ƙasar Ghana da kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke kira kuna ajiye mana. Amma duk wannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdul. Fada White House ta faɗa jiya Laraba cewa Amurka ta fara janye dakarunta daga Siriya jim kaɗan bayan da shugaba Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Amurka ta murƙushe ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS. Da alama wannan sanarwar dai ta zo wa waɗansu jami'ai na gwamnati da mamaki. Mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ya tafi ma'aikatar tsaro ta Pentagon domin ganawa da sakataren tsaro Jim Mattis, inda suka tattauna kan wannan shawarar. Daga baya ma'aikatar tsaro ta fitar da sanarwa jiya Laraba ɗin da ta yi ƙarin haske da cewa dakarun haɗin gwiwar sun ƴantar da yankin da ke ƙarƙashin ikon IS, sai dai har yanzu ba a gama yaƙar wannan ƙungiya ba. A majalisar dokokin Amurka, 'yan majalisa su ma sun bayyana mamakinsu. Ɗan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai Lindsey Graham yana gani wannan kuskure ne matuƙa wanda zai jefa abokan ƙawancen Amurka cikin haɗari.
I applauded the president for having an aggressive policy to contain Iran. I think this undercuts it.
Ina yaba wa shugaban kasar domin daukar tsauraran matakan takawa Iran birki. Ina ganin wannan zai mai da hannun agogo baya. Idan har muka janye, waɗanda suka yi nasara su ne Iran da IS da Assad, yayin da waɗanda suka tafka asara kuma za su kasance al'ummar kasar Siriya da kuma Amurkawa. Idan kungiyar IS ta farfado ta ƙara fin ƙarfin abokan ƙawancenmu, yaƙi da ƙungiyar mai tsatsauran ra'ayin Islama bai ƙare ba, yana bazuwa hanyoyi da dama. Mun yi ƙoƙari ainihin a waɗansu ɓangarori, amma kuma mun gaza waɗansu. Na gwammace yin wannan yaƙi a ƙasar magabci, amma ba a ƙasarmu ba. Wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin Trump da suka hana ba da mafaka ga 'yan tirani da ke gujewa tashin hankali a ƙasashensu. A watan Yuni, babban jami'in shari'ar Amurka Jeff Sessions da kansa ya sa baki kan batun da ya shafi wata mace 'yar asalin ƙasar Salvador da ake kira AB. Aka hana ta mafaka kasancewa tana neman mafaka ne sabili da cin zarafinta a cikin gida. Ya kuma fitar da tsarin da zai hanzarta sassaƙiyar masu neman mafaka da ya umarci jami'an da ke kula da wannan shirin su hana 'yan tirani mafaka idan suna neman wannan mafakan ne bisa dalilin cin zarafinsu a cikin gida ko kuma tashin hankali da ya shafi 'yan daba. Alƙalin gundumar Columbia Emmett Sullivan ya yi watsi da umarnin na Session ya ce ya saba wa dokar shige da fice ta Amurka kuma babu wata hujja haramta ba 'yan tiranin mafaka. 'Yan sandan ƙasar Mexico a Tijuana suna gudanar da bincike kan mutuwar waɗansu matasa 'yan asalin ƙasar Honduras da ke cikin dubban 'yan tiranin da ke neman shiga Amurka. An samu gawarwakin matasan ne akan wani titi, inda aka daɓa musu wuƙa kafin aka makare aka kashe su. Wani rahoto na nuni da cewa an kama waɗansu da ake zaton suna da hannu a kisan. Ministan harkokin ƙasashen ƙetare na ƙasar Honduras ya aika da saƙon ta'aziya ga iyalan mamatan, ya kuma kira ga al'ummar ƙasar da su daina irin wannan tafiya ta ƙafa mai cike da haɗari zuwa Amurka. Kimanin 'yan tirani 300,000 ke Tijuana da ke kan iyakar Mexico da Amurka suna ƙoƙarin neman mafaka a Amurka. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutane 5,000 da ke zaune a kewaye da kuma babban birnin ƙasar Sudan ta kudu suke iya samun ruwan sha mai tsafta bayan da Amurka ta samar da kudin sayan na'urar jan ruwa mai aiki da hasken rana. Da yake magana yayin bikin kaddamarwa, jakadan Amurka Sudan ta kudu Tom Hushek ya ce aikin da aka kashe dala 70,000 ba kawai zai samar da ruwan sha mai tsafta ga mazauna kewayen birnin ba, amma zai rage yawan hare-haren da ake kawai mata da 'yan mata da ake yi wa fyaɗe lokacin da suke kan hanyar su zuwa neman ruwan sha. A lokutan baya, mazauna unguwannin Gudele da Luri suna biyan 500 na kuɗin Sudan a kan jarkar ruwa ɗaya, amma yanzu suna iya zuwa su cika jarkunan su da ruwan sha mai tsafta kyauta. Cibiyar kula da makaurata ta ƙasa da ƙasa ce ta gina matattarar ruwan ƙarƙashin tsarin gwamnati na tallafawa al'umma a duk faɗin Sudan ta kudu da aka ƙiyasta kashe dala miliyan 34.
Labaran duniya ku saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Madalla, za mu fara batun da siyasar Najeriya ne, inda a jiya wasu 'yan majalisu suka yi wa shugaban Muhammadu Buhari harguwa lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗi a gaban majalisa. Ga rahoton Nasiru Adamu Alhikaya.
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta ce ta yi tsammani shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai aje aiki bayan hayanar da ta faru a majalisar dokokin Najeriya lokacin da shugaban ya je gabatar da kasafin kuɗin 2019. An zama masu arguwar kushe gwamnatinsa da nuna shugaban baya faɗar gaskiyar lamari, inda wasu kuma 'yan majalisa suka rika cewa a'a shugaba Buhari suke mara wa baya. Ba dai taɓa ganin irin wannan hayaniya a zuwan shugaban majalisar ba a gabatar da kasafin kuɗi sau huɗu. Mataimakin shugaban PDP na Arewa maso yamma Ambassador Ibrahim Kazaure ya ce lamarin da ya ɗauka majalisar ya kai shugaban yayi murabus.
Inda gwamnatin wata ƙasa ce aka yi wa shugaban ƙasa ihu, to ya kamata shugaban ƙasa ya rubuta resignation ya ce ya bari, domin ƙarshen wulaƙanci shugaban ƙasa ya je wuri a mai ihu. Idan dai da akwai ƙasa kuma mutanen ƙasar an yarda da cewa mutane ne, ya kamata shugaban ƙasa ya ajiye shugabancin shi a ran nan. Amma ba za a yi ba. Mulki ake so a yi, ko ana so ko ba a so, haka ake son a yi mulki. Kuma mulkin ɗan Najeriya a yanzu ba za ka turka kashi ya yi abin da ba daidai ba, kan mage ya waye.
Nan take ɗan majalisar wakilai Mansur Alimashi ɗan APC daga Katsina ya zargi PDP da cewa tana da hannu a neman gwale shugaban, kuma sun kwantar da ta da jijiyar wuya.
Yan jam'iyyar APC wato matakin majalisar tarayya zuwa majalisar dattawa sun tare shi da murna da komi, kuma an yi abin lafiya, an gama lafiya. Na san abin da ke sa kake ganin kamar jikinmu na kyarma. Yan jam'iyyar adawa wanda suka nemi su ga cewa sun kawo tirjiya kan abin ga za su yi wani abu wanda ya saba mu doka, kuma muka yi tsaye mu ga cewa cikin lumana da zaman lahiya an yi abin, an gama lahiya da mu da su. Muka miƙe muka nuna goyon baya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tare da ita kanta jam'iyyarmu.
Irin wannan abun bai taɓa faruwa ma a majalisar ba tun hawan shugaba Buhari da gabatar da kasafi da wannan shine a kasafinsa na ƙarshe a wannan wa'adi. An yi mamaki yadda wannan hayaniyar ta yi yawa haka. Kowa ya kalli akwatin talabijin ba sai an ba shi wata shaida da take da aka sai abin da ya gani ba.
Eh to ai ka san yanzu ana cikin kaka siyasa, wanda duk inda kan huwa babu wata magana wadda ta wuce ta siyasa. Kuma su waɗannan 'yan majalisun tarayya a wanda suka nemi su wannan abubuwan suna ganin cewa in sun yi haka din ma wata siyasa ce. Amma dai duk da haka nan, wanda da ya kalli akwatin talabijin ya san cewa jam'iyyar APC ita ke da linjaye a dukkan bangaren majalisun.
Sunana Isa Ma'azu Darma, media coordinator na presidential support committee for 2019. Abin da ya faru majalisa yana nuna cewa shugaban Muhammadu Buhari dan demokradiya ne, kuma ya san demokradiya. Wannan abu kuma da ya gudana in akwai wata magana da su akwatin zabi nan, magana harguwa take nan ne, ƙura'a ita za ta yi ma mutane harguwa da kanta.
Za a ci gaba da sharhi kan wannan akasi na majalisa da alamu ya sani shugaba Buhari mika wa Bukola Saraki da Yakubu Dogara hannu a takaice, kuma da alamun ba tare da musayar wata magana da ta shafi kasafin ba. Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waka da ke bisa inji.
Dan Usman sai lafiya alhaji Muhammad dan giwa mai ban tsoro dan shehu to ran giwa ba fa sawa dan Usman baba kan kada mai kwani kan gwanji mai rangwangwan wili dan tijani wili mutumin shata.
jani wancan mutumin jata wili.
To Allah ya jika mamman shata, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 2:12 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Nakasa,
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 ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barka ku da yau, barka mu da sake saduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mummuni Barma ne da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya. A shirin na yau za mu dora ne daga inda muka tsaya a makon jiya, a tantaunawar da Madina Dauda ta yi da Fred Manjak, wani tsohon ma'aikaci a ma'aikatar watsa labaran tarayyar Najeriya, wanda ke fama da tawaya a kafafunsa. A cigaban wannan hira zai yi mana bayanin fafutukar da ya sha wajen neman tsayayyar madogara, har izuwa lokacin da ya yi nasarar haye tsanin rayuwa kawo yau da ya yi ritayar aiki.
To lokacin na samu labari daga Telex ni zan yi gera, to sai su kai ɗakin labarai. To daga ɗakin labarai suka ce to wa yake geran nan, sai aka ce ai wani sabon ma'aikaci ne da aka ɗauka. Ce lokacin Aminu Abdullahi Wunti shi ne shugaba, sai ya ce da to wannan ku kawo mana shi ya tafi nan. So sai aka je aka gaya wa shi GM ga wannan fa ya kamata mu kawo shi nan, yana da dan kwazo. To a wurin ne sai suka maida ni ɗakin labarai. Ɗakin labarai na yi wata shida, sai suka maida ni ƙaramin edita. So daga ƙaramin edita sai na haura gaba.
Wane irin labarai ka rika yi, a turanci ne ko a Hausa?
Labarai na a turanci ne. A turanci nake aiki.
Kai kake dauka daga Telex ka gyara ka kuma karanta da kanka?
Eh, to ban fara karatu lokacin ba. Bayan da na yi shekara daya har ma na tafi na yi course a Iko, da na dawo sai na fara karanta labarai. Bayan da na rubuta na tace, ko kuma an kawo na tace sai in je in karanta.
Ko za ka dan gwada mai yadda kai karatun?
To here is the news read by Fred Manjak.
Gaskiya. To daga karatun labarai a gidan rediyon jihar Bauchi sai kuma ka tafi ina?
Daga nan sai na geji da aikin. Na zo ne Abuja, sai na kama aiki da Federal Capital Development Authority, Information Department nasu. To daga da na fara aikin ba wani abun da zai ce mun ina aiki. Ya zama kamar aikin office nake, ba kamar wancan da nake yin aikin ina ganin ga abun da zan yi ga abun da ba zan yi ba.
Kuma har kake karanta labarai ba?
Kake karanta labarai ba. To sai nace musu to ni aikin nan ba zai mun dadi ba, bana ganin tasirin sa a gabana. So a lokacin sai na bari, sai na dawo Abuja Council na NUJ. Muna nan bayan dan shekara 2-3 sai na fara aiki da New Nigerian Newspapers. To lokacin za mu je mu dauko labarai mu zo mu rubuta mu tura Kaduna daga nan Abuja. To naga tasirin wannan ga abun da nake yi, ga abun da zan abun nan ba irin na wannan da zan zama dan jarida na kujera ba. So daga baya na fara jin nauyi, sai na ce kai ba zan iya zuwa yawo in dawo kana in zo abun nan ba, bari in koma ministry. Sai na koma Ministry of Information. Ko da yake lokacin da na zo ba su dauke ni a matsayin da ya kamata ba. Lokacin na bari a matsayi na tara, aka zo aka bani matsayi na shida. Don sun ce sai dai commission ne za ta dauka. Na ce to sai ku liaison da commission, ai ba ni zan liaison ba. Inda za ku bani aiki yadda za ku yi da commission ku ka sani. To aka dauke ni da nan shekaru ba su yi wannan ba. Na yi ta growing har na kai matsayi na senior mataki na goma.
Ka kai mataki na babban ma'aikacin gwamnati a mataki na goma kenan?
Kwarai da gaske. Na zama wannan, daga nan sai suka tura ni Minister of Defense. So daga defense na retire daga aiki don na yi shekara 60 wannan lokacin.
Shekarunka na haihuwa ya yi 60?
Kwarai, yau na 61, ina neman 62.
Ka shekara nawa kana aiki kenan?
Shekara na duka na aiki 34.
Sai kai ritaya a shekara 60?
Kwarai.
To ya labarin iyali kuma?
Ina da iyali, yara na 4. Ina da Anas, ina da Ann, ina da Deborah, ina da Favor. Daya Allah ya so daga January zai fara jami'a zai karanta computer science. And ita ma ta gama amma ba za ta tafi ba sai shekara mai zuwa in Allah ya gyara za ta je jami'a ita ma. Kin ga na yi nasara da nakasa. Yawwa dama abinda kake mutum mai nakasa zai yi yayi kokari ya fi karfin nakasa ya yi nasara da ita ya gama komai.
To matarka fa ita ma tana da nakasa ne?
A'a matata ba ta da nakasa ko illa kaza ko kadan. Mata na wallahi ina ganin ban ga mace irin ta ba domin lokacin da na aure ta tausayi a wajenta kamar nurse Florence Nightingale so irin mace da na aure kenan.
Ya sunanta?
Sunanta Berry. Berry.
To me zaka ce halin da ƴan uwanka suke a wannan ƙasa ta mu Najeriya?
Wato takeici nake gani domin na ga mai da ƙasa rai na ɓaci yake. Me yake bata mun rai? Wani bai da cin yau bilanta ma gobe ko anjima. To abun yana bata mun rai matuƙa.
To ha kuma a satin da ya shige kun ji cewa kungiyoyin na ƙasasu sun yi wani taron kwanaki biyu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger da zumar samo hanyoyin shigar da kayayyakin da suke kerawa sakamakon rashin samun ciniki, matsalar da ake alakantawa da rashin samun karbuwa daga jama'ar kasar. Taron wane ya samu goyon baya daga hukumomin wannan ƙasa ya kuma nazarci wasu hanyoyin kullo da matakan cin kasuwannin ƙasashen waje kamar yadda ɗaya daga cikin mahalartansa Zubairu Abarshi ke bayyanawa.
Akwai kasuwannin baje koli wanda ake yi ƙasashen waje da yawa wanda ya kamata a ce mu ma muna kai kayanmu saboda su samu shiga. Mu ma muna wannan bincike duka yana ciki kamar abun gaba ɗaya ne za a yi shi a hiddo komi da komi yadda za a yi a saida kaya yanda za a yi in akwai waɗanda suke son wani tsari za a gyara su a yi shi.
Ya zaka kwatanta amfanin sana'a ga mutanen da ke fama da nakasa?
Kasan sana'a ita ce mutunci. Shi an kace dama hannu mai badawa ya shi hannu mai amsa. Kenan in dai mutum na so ya kama aikin sana'a to zai zama cikin hannu masu badawa. Hannu mai badawa kuma shine mai hannu mai albarka. Don ina fata kuma duka kowa ƴan uwanmu na kasa su kowa yayi kokari ya shiga cikin hannu mai badawa. Shine mai albarka. Saboda in dai baka ne za a yi mutuncinka zai ragewa kuma baka da hanya kai wasu abubuwa na more rayuwarka wanda ya kamata ka yi su.
Sai dai ana ganin nakasassu da ke zauna a birane kadai ne ke jajircewa domin neman na kansu. Menene kuke yi domin sauran takwarorinku na ƙauyuka?
Nan mu da kanmu nan je wanga da ya wuce taranta ɗin je da ya wuce tare da federation mun je duka jihohin Niger har da kai wasu abu ga ƙauyoyi mun shiga mun waye mu al'ummarmu na nakasassu kansu su san cikin abin da duniya take su san da duniya ta ci gaba yanzu ba bara ce ba aiki ne. Duka babu wanda bai da labari yau ina ji sai da muka yi wajen kusan kwana 10 wani abu muna wannan zagayen duka jihohi na Niger gaba ɗaya mun shige su insha Allah kuma ci gaba zai zo wa lokaci ne komi lokaci ne amma in Allah ya yarda cikin gwagwarmayar da federation ke yi ci gaban nan zai zo wa duka zamu gane incin mu kowa ya gane incin shi kuma kowa ya tsaya ya aiki hannu gwamnati kuma ita ce uwa ita ce uba ya kamata duka inda na kasassu suke ta samu su hannu saboda na bayar waɗanda suke kan hanya suna bara su ga wa'en gare ke aiki sun more rayuwarsu sosai wanda ya kamata su ma su sha wannan abun ya hiddo su cikin bara su dawo cikin aiki saboda in abun da kake yi bai ba wani shawa ba bai zuwa wajenka ya kamata ya ga kai ka hishi morewar rayuwa shi ma ya ce bari in zo in yi irin nawa ne shine kiran da muke ga gwamnati duk abubuwan da muke yi tana sa hannu mai ta ƙara sa hannu saboda abubuwan su yi su ci gaba masu hannu da shuni kuma waɗanda muke aiki da su muna yi musu godiya muna fatan kuma su ma su ƙara ba mu ƙarfin gwiwa saboda mu ma mu san inda duniya take rayuwa ta kyau.
Nan muke rufe shirin na wannan mako sai a sati mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda da bakinmu Fredman Jack da Zubairu Abarshi ni Sulaiman Muni Barma da sauran abokan aiki ke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Assalamu alaikum.
Ya halitta dai dai abi ta babbal wasa baya juyayi
to madalla gaida mallan sale to yanzu kuma ga Ridwan Abbas da sharhin jaridan kasar Ghana.
Za mu so masharhin jaridun na yau ne da jaridar The Herald. Abokai da ƴan uwa na shugaba Akufo-Addo sun samu kwandila na $3.5 million na ma'aikatar da ke kula. Jaridar ta ce ta ga takarda daga ma'aikatar harkokin waje da haɗewar nahiya wadda ta bayyana cewar dangi da abokai na shugaba Akufo-Addo sun samu kwandila daga wannan ma'aikata na miliyoyin sidudi. Daily Guide. Shirye-shiryen jam'iyyar NDC na fidda ɗan takarar shugaban ƙasa ya samu koma baya yayin da kotu ta ɗau matakan haramci. Jaridar ta ce shirye-shiryen da jam'iyyar NDC ke yi na shirye zaɓen fidda gwani na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar wa zaɓen shekara ta 2020 ya samu koma baya yayin da wata babban kotun Accra ta azama ta haramcin gudanar da shirin. Mun wai ga zuwa babban jaridar ƙasar Ghana Daily Graphico wacce yau babban labarin ta shine shirye-shiryen fidda ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC ya samu saiko saboda kotu ta aza haramci. Jaridar ta ce wata babban kotu a nan birnin Accra ta gabatar da haramci akan shirye-shirye da jam'iyyar NDC ke yi na fidda ɗan takarar shugaban ƙasa wa jam'iyyar a babban zaɓen shekara ta 2020. Kotun da Mrs. Justice Georgina Mensa da take shugabanta ta ɗibiya haramcin ne bayan da lauya da ke gabatar da wannan koki Mr. Christopher Keane ya gabatar da motion ɗin ɗibiya haramci akan zaɓen har sai dai an magance takaddamar da ke akwai. USA ta bayar da kyautar Akpini Queen wacce kwale-kwale ne zuwa ga ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar. Jaridar ta ce ma'aikatar kiwon lafiyar ƙasar Ghana ta samu kyautar wani kwale-kwale mai ɗaukar mutum 25 wanda zai taimaka samar da kiwon lafiya da ya dace ga sama da gungunin tsibirai da wannan yanki guda 140 a cikin yankin Kpando, Karachi West da Biakoye a cikin jihar Volta. A shafi na 12 na jaridar ta Ghanaian Times wannan labarin ne kungiyar fafataka imani ta yi kira ga shugaba da ya kore ministoci 15. Jaridar ta ce Franklin Cudjoe wanda shine ya samar da wannan kungiya mai fafataka imani a Afirka ya yi kira ga shugaba da ya kore ministoci 15 a cikin gwamnatinsa. Yana mai bayanin cewar ko da yake shugabar na da iko daga kundin mulkin ƙasar ya naɗa adadin duk ministoci da yake bukata a zaɓin ransa, to amma ba a ala ne ya samar da ministoci masu yawa ba. Radwanan Lamok tara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tuwa gaida Malar Rudwan, yanzu kuma sai ka ɗan daga cikin wasu rayu da kuma wasu rayu ke kira ta waya kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Alhaji Musa Amurkan su yake gaban Najeriya. Sai in ce ha yaro ya ɗauki hakuri. Hakikatin wannan abin da an kai majalisa shi ne zai gane su talakan Najeriya su gane a cikin majalisa akwai dattijawa, akwai ƴan ƙwaya, akwai ƴan isa, akwai shugabanni, akwai marasa kunya.
Sunana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya, tashar Hamai da Kasari Zuma, sashen Hausa na BOI. A sanin da sako na ga lahirin ƴan Najeriya musulmi da krista, yare kuma fi ƙarfi Najeriya, Hausa, Igbo, Yarbawa da sauran yarurruka.
Assalamu alaikum bayan hawan daga murya Amurka, mai magana Alhaji Muhammadu da suna da fitar yan dogaran yin lokal gwamnan na Najeriya. Abin da yake tsoro suna yau shi ne ina tabbata ma yan matsalar da kuke ce da na wakilin wanda muke a APB. Tsoro suna da muke kaya ɗan mulki ne, su zaman ƙasar mai guda ɗan mulki don Allah don Annabi su gaggauta tsoro. Shugaban majalar da shugaban majalar dattijo za ke da mutanen waɗanda ba ƴan adawa ba.
Assalamu alaikum BOA mai magana Al-Rafsan Al-Gaskiya, babban odita janar na ƙungiyar mai ya talaka Najeriya. Isu da aka yi wa shugaban Najeriya a cikin majalisa da ya dace ba ya kamata yan majalisa kai da shugaba Buhari wajen fitar da Najeriya gaba da kuma tattalin arzikin Najeriya.
Salamu alaikum, mai magana Umar Hassan Tankoli. Sai za ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu ya kai ƙarshe wa mahaifata, an kai ga zuwa an kashe mutum mahaifata Tankoli da ke local government ta Jibiya. Allah ya sauke, Allah ya sauke, Allah ka ba mu lafiya. Jama'a mu tare mu ta addu'a, wannan abin yayi karin duk abin da ake zato. Ai ta addu'a, mutanen Najeriya ku taimaka mana da addu'a. Allah raba mu da wannan bala'i. Allah raba mu da wannan bala'i. Baka da ƴancin ka aje kuɗi da ka kai dubuwan su. Na kiɗi ko satin da ya wuce dubuwa tun baka isa ka aje su ba. Allah ya sauke mu da America. Allah ya taimaka mana. Allah ya sauke mana wannan bala'i.
To abin da ya so kenan a cikin sakonnin da kuke tudo mana da wannan, don muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Bada fata ta faɗa je Laraba cewa Amurka ta fara janye dakarunta daga Syria jim kaɗan bayan da shugaba Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa Amurka ta murƙushe ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS. Da alama sanarwar ta zo ma waɗansu jami'ai da mamaki. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence ya tafi ma'aikatar tsaro ta Pentagon domin ganawa da sakataren tsaro Jim Mattis a kan wannan batu. Daga baya ma'aikatar tsaro ta fitar da sanarwa da ta yi ƙarin haske da cewa dakarun haɗin gwiwa sun ƴantar da yankin da ke ƙarƙashin ikon IS, sai dai har yanzu ba a gama yaƙar ƙungiyar ba. A majalisar dokokin Amurka ma 'yan majalisa su ma sun bayyana mamakin su. Dan jam'iyyar Republican a majalisar dattijai Lindsey Graham yana ganin wannan kuskure ne da zai jefa abokan ƙawancen Amurka har ma da Amurkan cikin haɗari. Wata kotun tarayya ta soke galibin tsare-tsaren gwamnatin Trump da suka hana ba da mafaka ga 'yan tirani da ke gujewa tashin hankali a ƙasashen su.
To madalla masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Haka kuma kar a manta za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta yi gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya bada umarnin jama'a, injiniyan mu na yau Darrell Smith, ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.